sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari yau Lahadi 20 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiya sun fafata da mayakan da Kurdawa ke jagoranta a sassa da dama na arewa maso gabashin Siriya jiya Asabar. Inda wasu su suka yi taketar iyaka daga kasar Turkiya suna ta kai hare-hare kan wasu kauyuka a Siriya a cewar wata majiya da ke sa ido kan wannan yakin. Bangarorin biyu na zargin juna da takalo fadan wanda ke barazana ga yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka cimma. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana mutunta yarjejeniyar matuka kuma da ita da Amurka suna tuntubar juna akai-akai saboda tabbatar da dorewar kwanciyar hankali. Ma'aikatar tsaron ta Turkiya ta zargi mayakan da Kurdawa ke jagoranta da kaddamar da hare-hare har sau 14 cikin sa'o'i 36 da suka gabata. Akasari cikin birnin Ras Al Ain wanda ya zama turmin tsakar gida shalugude ga bangarorin da ke gwabzawa. To amma su kuma Kurdawa na kira ga mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ya tabbatar da ana aiwatar da yarjejeniyar suna masu cewa Turkiya ta kasa mutunta tanajin yarjejeniyar kuma ta ci gaba da barin wuta kan birnin na Ras Al Ain. Shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador jiya Asabar ya ce shugaban Amurka Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho inda ya masa jajan abubuwan da suka faru a wannan satin a birnin Culiacan da ke arewacin kasar. Inda a Latilas gwamnati ta dakatar da wani yunkuri na damke wani da ake zargi da safarar mugan kwayoyi saboda wani irin tashin hankalin da ba a saba gani ba da bangarorin koko kungiyoyin banga na masu safarar kwayoyi suka yi a matsayin turjiya. Shugaba Lopez Obrador ya gode ba shugaba Trump a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter saboda nuna abin da ya kira girmamawa da yaucin kasarmu da kuma niyyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi irin na makwabcin kirki. Fada da bindigogi wanda ya barke a birnin mai dauke da mutane 800 ya samu asali ne ranar Alhamis daga wani yunkuri na kama Ovidio Guzman dan tataccen mai safarar mugan kwayoyin nan Joaquin El Chapo Guzman bayan da Amurka ta buƙaci a taso mata kiyarsa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madugun ɗan tawayen Sudan ta kudu Rich Machar ya koma kasar jiya Asabar. An shirya cewa zai haɗu da shugaba Salva Kiir a wani yunkuri na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa. Wa'adin ƙasa da wata guda ya rage ga shugabannin biyu su kammala haɗa hancin yarjejeniyar kamar yadda aka rattaba hannu bara. Sudan ta kudu ta samu yancin cin gashin kai daga Sudan mai makwabtaka da ita a shekarar 2011. To amma sai yaki ya barke a shekara ta 2013 saboda kokuwar shugabanci tsakanin shugaba Kiir da Machar wanda a lokacin shine mataimakin shugaban kasa. Hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta IEC ta tabbatar ji Asabar cewa ta jinkirta shirin bayyana sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumba. Kamar yadda tun dama mutane da dama suka kyautata zaton zai faru, shugabar hukumar zaben Malama Hawa Alam Nuristani ta bayar da sanarwar a wani taron manema labarai da ta kira da almuru a birnin Kabul a ranar da ya kamata hukumar ta bayyana sakamakon wucin gadin a hukumance. Malama Hawa ta nemi ahuwar ɗan ƙasar ta Afghanistan saboda gaza idan ruwa kafin cikar wa'adi. To amma ta kare yanke shawarar da ta yi na jinkirta bayyana sakamakon da cewa hakan zai dada tabbatar da sahihancin tsarin ya kuma maido da na'am da jama'a ke yi da tsarin. A wasu jerin sakonnin Twitter da daren jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke shirin karbar bakuncin taron manyan kasashe na G7 a wani wurin shakatawa na wasan golf da ke Miami, jihar Florida. A farkon wannan satin, shugaba Trump ya tabbatar da cewa shirin za a gudanar da shi ne ko taron a wurin wanda ake kira Trump National Doral.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da dawowa wannan shiri zabe ko nade, kiran da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Anya siyasar kudi dan jin kuri'a za ta kare kowa a Najeriya, mai sharhi Abubakar Ali zai shigo shirin. Ba mu taba hada kai da kowa dan ya samu tagomashin lashe zabe ba, inji hukumar zaben Najeriya INEC. Zaben APC yayi mana rana hatta a tashar mota bayan mulkin PDP na shekaru 8 a Gombe. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Masana na cewa gaskiyar 'yan siyasar Najeriya ta fadar baki ne in kaɗai bai zakka a cikinsu, da hakan kan sa su amfani da kuɗi da alƙawuran zane kan ruwa. Wasu 'yan siyasar ma kan shiga cikin talakawa suna dariya, har ma da shan kunu ba suga a hannun talakawan don nuna ai suna tare da su ko ba sa ma ƙyamarsu. Da yawa daga zarar sun hau mulki sai dai a riƙa jin kuwar jiniyar su daga can nesa, don sai abokansu 'yan jari hujja ne da 'ya'yansu da jikokinsu ka iya mu'amala da su. In ma dai akwai wani dalilin zahiri, ba mamaki bai wuce na ihsani da 'yan takarar kanyi ba da yakan sanya ba sa buƙatar jama'a, sai zaɓe ya sake zagayowa. Abubakar Ali mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Shugaban ƙasa Buhari, zaben shi za a ce ɗaya ne a cikin miliyoyi. Shi ma ɗin idan ka duba, ai shi ne a matsayin shi na Muhammadu Buhari, ba san shi da ya ba da kuɗi ba. Amma ai mukarraban siyasun da gwamnonin da duk wani structure nasu sun ba da kuɗi. Kuɗi fa yana da tasiri a siyasa, ba za a ce za a yi siyasa ba kuɗi ba, Nasiru. Ko America wanda muke kwaikwayon su din, sai kana da kuɗi za ka yi ma tasiri har ka je ka ci primaries da sauransu na fatinka. Amma hanyar da kuɗaɗen suke shigowa ya bambanta. Alhali munin kuɗaɗen da ake amfani da shi, kuɗaɗen gwamnati ne, domin gwamnoni ne da ma'aikatan gwamnati suke amfani da wannan kuɗi. Su can kuwa masu goyon bayansu ne da sauransu suke tattara kuɗi, an sa musu kiman kuɗin da za a iya ɗan takara ya kashe. Mu kuwa ba mu da wannan kididdiga ɗin. Saboda haka shi zancen shugaban ƙasa Buhari a bar zancen nan. Talakan da kanshi da yake fita ya ce sai an bashi kuɗi. Kaga akwai matsala fa sosai. Shin masu siyasan nan suna fita ba domin su nemi kuriya su yi wa ƙasa bauta. Da zaran kuɗi ya fara tasiri, wanda yake yayi, in dai ba ƙarya muke son mu ya kanmu ba. Kowa yanzu ya sani kashi 90 cikin 'yan siyasa ana neman siyasan ne shine inda ake samun kuɗi na bulus. Saboda haka talakan da kanshi da yake ya san haka, shi ma can dan siyasan ya je kuɗi ne zai tara kanshi, zai ci kuɗi ba abin da zai same shi. Shi ma ya samu ya fusgi naci a wannan level ɗin. Domin ba za su je su wannan shugabannin su yi aiki wanda ake cewa good governance, ba za su yi ba. Zancen kuɗinsu ne, in ba kasuwanci mafi sauki yanzu a Najeriya na samun kuɗi shine ka shiga siyasa. To muddin in ba an cire wannan abun ba, za mu shiga wani vicious cycle. Talauci ɗin za a je ana ta zagayewa. Wanda suke can saman nan ba za su baka kofan da za ka shiga ka samu ilimi ba, ka zama yanceccen mutum ba. A cikin wannan talaucin naka za ka zauna, a cikin wannan bautan za ka zauna. Kai talakan da kake zuwa yau a baka kuɗi kamar ganye ka ɗaura kanka a biya kuriya, to matsalan shi kenan, ba za ka fita ba. 10,000 da ka samu, 5,000 da ka samu, kwana nawa za ka ci? Saboda haka mutane su zo su duba, su shiga hankalinsu, su zaɓi mutane bisa cancantansu kuma su tabbatar bayan sun zabe su su kama su su gaya musu irin abubuwan da suke muddin in ba haka za mu yi ba to kamar da na gama muna cikin wannan vicious cycle ba yadda za a fita.
Abubakar Ali ya dace masu zabe su san yadda za su rika fita daga kangin kashin dankali. Hukumar zabe har kullum kan ce ba ta mara kowa baya dan ya zarce da mulki amma ta kan ba da dama ga jama'a su zabe wanda suke so. Hatta tsohon shugaban hukumar zabe ya Dairo Jega da ya matukar bakin jini wajen magoya bayan shugaba Buhari a sakamakon zaben 2011 inda ya burge su a na 2015 ya musanta duk wani shishigi daga tsohon shugaba Jonathan.
Wasu su ce muna sa son kai ga harkan zabe, wasu su ce a'a, wasu yan takara muke so kuma su muke taimakawa. Wallahi waɗannan abubuwan da ya zargi ne kawai. Allah ya sani aikin nan muna yin shi ba sani ba sabo. Kuma muna yin shi yadda doka ƙasa ta shimfiɗa, kuma muna yi da tunanin cewa dole mu yi shi fi sabilillahi tsakaninmu da Allah. Ni dai a haka na tsaya kuma haka nake ta yi tunda na zo wannan aikin. Alhamdulillahi ba wani wanda zai ce ya ba da kuɗinsa na karɓa an yi zaɓe, ba wani wanda ya tsorata ni ne abin da bai dace ba. Can da abin da yake faruwa kila shugaba zai zo ya ce a yi kaza ba daidai ba. Idan ka ba da ɗan wannan dama to in wani ma ya zo ya yi ta kansa ba ka da abin da za ka ce. Mu dai ba mu yi ba ba mu sa wani yayi ba, kuma wanda ya yi muka kama shi muna hukuntawa.
A zaben 2019 an kalubalin hukumar zaben da wannan tambaya cewa ta kayu matakanta ba makawa za su ba shugaba Buhari damar zarcewa bisa mulki tunda shi kansa ya sha zargin hukumar da murdiya gabanin lashe zabe a 2015. Ga ma dai amsar wannan tambaya daga kakakin hukumar zaben Aliyu Bello.
To ba kanshin gaskiya ma a wannan zargin, dalili ai hukumar zaben ba ita za ta jefa ƙuri'ar ba. Matakan da ta bi na tara sakamakonta ya nuna cewar al'umma tana sane da mita zaba. Daga rumfar zabe Alhaji Nasu, idan an kammala jefa ƙuri'a a nan take ake buɗe akwati a kidaya a kuma bayyana mutane ga abin da kuka jefa. Kuma hukumar zaben nan ce ta ce a sake rubuta wannan sakamako a like a bango kafin a tashi daga wurin. Idan kuka kai mataki na gaba wato na ward level kenan ko registration area level aka tara sakamakon rumfunan da suke wannan rukuni, hukumar zabe ce ta yi ku bayyanar da sakamakon a mutane kowa shaida kowa na sanin a rumfar ƙauyen mu kaza aka samu, a yankin mu ƙuri'a kaza aka samu, a ƙaramar hukumar mu ƙuri'a kaza aka samu, a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu. Ina to hukumar zabe za ta samu wani hurumin hada kai da wandon tayi wani abin da bai kamata ba. Burin hukumar zaben nan da ta take nan a yanzu shine ta tabbatar ta yi wa mutane adalci, ta yi zaɓe nagartacce amintacce, sai dai ba ka iya hana mutane korafi.
Yo Aliyu Bello, ai demokuraɗiyar Najeriya in ɗan takara ya lashe an yi daidai, in kuma ya faɗi ai an tafka magudi. Haka na akasarin 'yan takarar jam'iyyun da ba sa wuce Abacha da zuwa za suke. Can Gombe kuma a arewa maso gabas an ga gwamnan jihar Muhammadu Inuwa Yahaya ya naɗa mataimaka, musamman ma wanda ya fice a zaben da ya gabata a tsohon kwamishinan 'yan sanda na Kano Muhammadu Wakili a matsayin mai ba da shawara na musamman kan lamuran tsaro. Kazalika akalla an ga wasu daga waɗanda suka ce gwamnan shiga karkara wajen kamfen sun samu mukamai a babban kamfanin sufurin jihar da aka fi sani da Gombe Line a takeice. Na shiga tashar don ɗauko wannan shiri tsaraba inda na zanta da babban manajan hada-hadar motoci Alhaji Sale Ɗanladi Maina wanda ya ce canjin da zaben su zai kawo mai ma'ana ne.
International Conference Center da suke alfahari a kansa da Megafac shine main project ɗin da ɗan Kombo yake alfahari da shi a shekaru takwas ɗin sa da ya. In yana magana Megafac ne, ga Megafac can ana mata magana an kashe biliyan 5 ko biliyan 6 a cikin kashi 100 na aikin bai wuce 50% ko 40% akai ba. To me ne cigaban? Wallahi tallahi da a cikin ƙwariyar jihar Gombe da sauran ƙauyuka yaje ya zuba kuɗin aka yi hanyoyi ko da na miliyan 30-30 ne a karkara, aka ɗanyo su irin asibitoci ƙanana-ƙanana kamar maternity a ƙauyuka inda ba su da hanyoyi da ya fi amfani wadda talaka za su amfana da shi. Wataƙila ma a lokacin talakan da sai su ce AI an musu abin da ya kamata su sake zaben jam'iyyar PDP. Don haka ya sa ma talakawa suka ji zafi yin jam'iyyar PDP da suka yi a baya da ƙarfin Allah kuma da ƙarfin talakawan jihar Gombe aka kare gwamnati aka kawo canji kuma ga canjin ya zo.
To amma Alhaji duka wanda yake zaga arewacin Najeriya yake yawo kafin musamman ma lokacin zaben nan zai ga motocin wannan tasha ta Gombe Line da hotunan tsohon gwamna Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kombo wanda ya nuna komai yana tafiya daidai a harkar sufuri a kalla da jihar.
Wannan ada kenan, ana yawo ko ina ana sai Dan Kombo sai Dan Kombo, ai hoto ne kawai. Mota tana yawo a ce sai Dan Kombo a ga Gombe Line Gombe Line, amma mota babu gyara ba maintenance ba komi, kuɗin fa anan ake zuwa. Yanzu a report ɗin da muka dinga samu anan gidan nan ake zuwa sai a aiko daga government house ko ko wani commissioner ko wani dan gatan gwamna haka kawai sai ya shigo gidan nan waye zai ce ya zo wai gwamna ya ce a bashi kaza a debi kudi a buhu a bashi fita talakawan Gombe suna nan suna fama da ishin ruwa Allah Nasiru ina tabbatar maka na baka nan da kwana 15 nan Allah yadda zaka ga sabbin motoci dal a leda wanda Muhammadu Inuwa Haya Umaru ya faro su katakar da hotunan gida Inuwa gida a jikin su a baya wanda al'umman jihar Gombe suka tabbatar suka sa hannunsu suka dangwala suka zabe shi duk inda mota take zuwa a Najeriya zaka yi ta ganin motocin Gombe Line da AC da komi da entertainment duka a cikin mota wanda za a dinga yau fasinja ba takurawa ba za mu taba yadda a zo a sa fasinja a motsa a matse shi kaman akuya a cikin pickup ba yadda ya zo a ka'idar motar haka za mu saka fasinja ya tafi yana baccinsa a mota in ya dan ji yunwa dan bashi dan entertainment yana tafiya yana jin dadi yana sa wa gwamnatin Muhammadu Inuwa Haya da Muhammadu Inuwa Haya albarka
na tuntubi dan majalisar zartarwa na tsohuwar gwamnatin jihar karkashin Ibrahim Hassan dan Kombo wato Malam Faruk Yarma dan jin martani kan wannan zantawar
wurin kira mai tun da aka yi Gombe Line ba a taba tara mata kuɗi a wannan karon da muka yi ba yanzu mutanen da aka kai Gombe Line motocin ma da muka saya ai ka ji kuɗaɗen su da wanda aka saya a yanzu ai abin da ya yi ka dauki zargi da ma na gwamnati da ta shigo sakuwa ai cewa ma aka yi conference center nan da aka yi bai da wani amfani amma shi mai girma gwamna ai da kansa ya je ya kaddamar da wani taro a wajen wannan kasa kaga ɗaya daga amfanin wajen kenan kuma su ma yanda suka zo suka kaddamar da taron a gidan gwamnati a gaban mai girma gwamna suka yaba cewa inda za a samu irin wannan conference center a wasu wajaje to a dan murara su daidaita wajen inganta samun kudin shiga kuma baka isa ka ce ba mai aiki ba sai dai ka ba aikin da muka yi wani ma'ana wanda al'ummar jihar Gombe su suke da wuka da nama wajen barware menene gaskiya abin da ka faɗa ne domin mutane sun waye yanzu ba ba a cin su da buzum bireyu ba kai aiki kawai ka haura aikin da muka yi shikenan sai mutane su maka uzuri
haka ne Faruku mutane ne ko masu kada kuri'a kan zama manyan alkalai na waɗannan bayanai da suka shafi matsaya da martanin da aka yi yanzu kuma sai babu ra'ayi
sunana Alkasim Ahmad Ibrahim daga Jos yanzu dai a Jos nake zaune amma ni dan Bauchi ne ko da shi nake so na meka ga gidan rediyon ku nan ko da gwamnatin tarayya za ta dan jiki la ta yi amfani da shi shekara kusan 5 kenan yanzu ake ciki babu wani abun da talaka zai gani wanda ya amfane shi sai ma tsananin rayuwa kawai take ta karuwa mu muna son Buhari iya gurgurdan soyayya amma me yasa mu talaka ba za a yi da mu ba kowa kawai abun da ya tashi manyan nan su ya su kawai su da ƴaƴan su babu hali talaka
ya sa dama me yasa kuke son
wallahi in gaya maka an ce min sai na bada 700,000 kafin a bani appointment letter wani guri na nema an ce min sai na bada 400,000 ina talaka ina fama karatu maya aka yi shi a can nan ba abin da zaka tsayar kai na kai to ta yaya za a yi mutum ya sami irin wannan kuɗi ya bayar a bashi aiki mu kan talaka a Najeriya da za mu gane ma da hemu rabu da gwamnati in zaɓe ma fito mu daina yi kawai tunda ba shi da wani amfani mu ba mu ga amfani irin wannan al'amarin ba muna ta zaton Buhari na zai zo a samu sassauci talaka ya samu sassauci yau babu sassauci ko guda ɗaya wata hanyar ba abi ne da mutane suna fama da yin warshe suke tafiya da kafarsu motar za ka hau ka je gari ka zama kuɗin motar ba al'amari biya biya dagule kuma kisan ba a daina kisa kan ba wasu mutanen sun taho ta wani guri abu ya lalace
masu sauraro da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma duk kafafen labarun da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamu Ali Kaya ke cewa wassalamu alaikum
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin nan shida da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya da kuma suka yi fama da matsalar hare-haren yayan kungiyar Boko Haram da har jefa al'umma suka fada cikin matsanancin rayuwa sakamakon wannan matsala na rashin tsaro da ta kai da dakatar da wasu al'amura a cikin jihar da jami'an tsaro suka yi kama da rufe wasu kasuwanni da wasu hanyoyin da 'yan kasuwa ke zuwa da ma takaitar zirga-zirga kan wasu hanyoyin. Wanda hakan ya shafi al'amuran rayuwar yau da kullum ga al'umman wannan jiha sai dai gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni ya ce ba su cigaba da daɗe hannu su ga al'umman suna cikin wannan akuba ba ya ce sun riga da sun yi tsare-tsare na musamman na matakan da za su ɗauka don magance irin matsalolin da al'umman suke ciki kama da farfaɗo da harkar ilimi harkokin noma, harkokin kiwon lafiya da dai wasu al'amura da zai ci gaba da taimaka al'umman jihar. Jihar Yobe da yana da kananan hukumomi 17 ne, kuma kusan dukkanin waɗannan kananan hukumomi kashi 70 zuwa 80 na mazauna irin waɗannan kananan hukumomi manoma ne. Sai dai sakamakon wannan Abdullahi a iya cewa wannan batun harkokin noma ya koma da baya, wanda hakan ya sa gwamnatin jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni kiran wani taron masu wada sahihin harkokin noma da ma kungiyoyi masu zaman kansu na bullo da wasu sabbin hanyoyi da sake inganta harkokin noma da ma fito da noman zamani ga al'umman jihar.
Kuma yadda ka sani, jihar Yobe tana daga cikin jihohi da muka fito daga cikin wannan ittifaqin Boko Haram, wanda kuma noma kamar yadda aka sani aka ce ita ce tushen arziki. To babu abin da zai haɓaka tattalin arziki a ƙasa kamar noma a cikin kankanin lokaci. Dalilin mu idan noma irin na da ne ai yanzu ma ana yi, so ba sai an canza tsari ko kuma an nemo ƙwararru sun zo sun ba da shawarwari ba. Dalili da yasa muka nemo ƙwararrun shine noma irin na zamani noma ne da yake da hikimomi iri-iri wanda muke so mu amfana da shi, shi yasa muka nemo wa'annan ƙwararrun. Ai noma ya kunshi abubuwa da yawa. Ai ko noman gona din ma ai ba abu daya bane ake noma, akwai ridi, akwai dawa, akwai masara, akwai shinkafa, akwai sauran da kuma kayan lambu. Dukan wa'annan ai noma ne sunan su. Haka kuma kiwo yana daga cikin noma. To shi yasa muka nemo ƙwararru daga wa'annan fannonin duka wanda za su zo mana da shawarwari wanda za su insha Allah taimaka mana mu bunƙasa harkar noma a jihar Yobe.
Dr. Zara Isudde ɗan asalin jihar Yobe ce, kuma likita ce dake kulawa da lafiyar dabbobi da ta kuma duba wajen kiwon kaji. Na kuma tambeta ko wace irin matsala mata ke fuskanta a jihar Yobe kan abin da ya shafi harkokin noma.
Mata ba a ƙarfafa su. Zaka ga mace za ta yi kokari dan ta samu kuɗin ta naira 500 1000 haka tana tarawa, shin za ta sayi dan kaza, daga nan kwana biyu sai ta ga ya girma, ya yi koyi, ya haifa, ta je ta kai ta sayi akuya, da haka dai zaka ga akasari gaskiya ba a cika mai da hankali wajen taimaka musu wajen harkar noma ba, wajen kiwo ba. To gaskiya da a ce za a mai da hankali empowering mata din, dan ko namijin ma idan ya aje dabban shi in dai a gida ne ba wai a farm a wani guri ba, akasari mata ne ke kula da su. So dan haka ita mace din ya kamata ma a bata special training na wanda yanda za ta kula da dabba, mo especially mu da kaman veterinary doctors din nan already da mamun san akwai cututtuka waɗanda mu'amalan mutum da dabba yakan kamuwa da shi. To idan ka duba an aka research sai a ga mata da suke cikin gida su suka fi samun cututtukan nan wanda yake komawa daga jikin dabba zuwa jikin su. So dan haka suna buƙatan dai a tallafa musu sosai ta kowane fanni.
Malam Ladan Galadima dai shine shugaban kadarar kungiyar nan manoma da masunta da kuma makiyaya dake garin Goro. Na kuma tambaye shi hanyoyin da zabi dan bunƙasa noma a jihar. Ga duk abin da ke cewa.
Wato bunƙasa noma a jihar Yobe abu ne wanda yake gwamnati dole ta tashi tsaye ta taimaka wa manoma yadda za ta bunƙasa noma. Bunƙasa noma din nan kuma ya kamata ya zama to shago gwamnati na da tsari. Tsarin nan shine idan an muka duba jihar Yobe, duk da cewa muna a wajen hamada ne, amma akwai wasu bangare na jihar Yobe wanda su hamada bata shafe su sosai ba, kuma kasar su za ta iya daukan noma wasu abubuwa wadanda yake masu inganci. Sai ya zama to gwamnati ta tsara wannan, ta ce wannan bangare ku ba da karfi a noman abu kaza, saboda kasar ku za ta fi karɓar wannan abu. Wancan bangare ko kuma ku ba da karfi a noman abu kaza, wanda ke kasar gurin ku za ta fi daukar wannan. Manoma su rinka samun taki a kan lokaci, su samu iri ingantacce, sannan kuma hallau ya zama to cewa yadda za su samu bashi ya zama to cewa ya zama mai sauki, kuma bashin nan ya zama to kada ya zama to cewa kawai an je an siyasantar da shi, ya zama to cewa an nemi shugabannin manoma sun san kuma manoma na ainihi, kuma san cewa waɗanda za su iya bin wannan abun ba waɗanda za su iya zuwa su je su farantar da abun ba ne.
Honorable Khalil Muhammad Bello dai shine shugaban kungiyar nan na makiyaya ake kira kullin Allah Kutub Yara Association dake Najeriya. Na kuma tambaye shi ko ta yaya wannan rangimin ƴan kungiyar Boko Haram ya shafi ƴan nasu.
Ai idan akwai wani mutum da ya asara a sanadiyar Boko Haram to babu wanda ya kai
bai makiyayi, domin harka ce da ai mafakar su din jeji ne, kuma makiyayan nan ba su da wani gurin zama idan ba jeji ba. To wannan ya sa dukkan dabbobin su galibi yau babu su, mai saniya 500-300 fiye da haka yau ya zama in ma ya samu ransa ya tsira babu shi. To ta shafe mu, amma abin da duk ya fi damu mu shine mu ne waɗanda ba a ma waiwaici inda muke ba balle mu amfana. Duk inda ka je gurin yan gudun hijiran nan da ake kafa zaunar da mutane a tanti, ba za ka samu makiyayi ba, domin al'adarsa ba ta nuna mar ya je ya zauna da sirki da sirka da waye a ƙarƙashin lema guda ɗaya ana ciyar da su, ba zai yiwu ba. Sannan kuma a cikin rekod da gwamnatoci suke miƙawa a hukumomi domin taimaka wa waɗanda al'amarin ya shafa, to babu makiyaya.
Me yasa haka? Kamar ku tabbai ku kanku gwamnati bane ko menene?
Eh, akwai rashin wayewa da ta hana a tattara yawan dabbobin da suka mutu a miƙa hukuma, don ko gwamnatin Barna ta waje tana cewa ba a miƙa mata ba. Don haka idan ka je ka tar duk abin da aka ba hukumar Arewa maso gabar da kowace hukuma ma domin tallafa wa waɗanda abun ya shafa, galibi makarantu ne da suka kone da ƙauyuka da aka kona da makamantansu, amma babu abin da ya shafi dabbobi da aka yi hasarar su. Kuma dama can tsare-tsaren gwamnatin ma galibin su wasu din tun daga sama ma, tun daga ita wannan neman ma, galibi an fi mai da hankali a cikin gari. Idan iska ta kwashe kwanan mutum, idan ruwa ya ci gidan mutum da makamantansu, amma makiyayi wanda yake jeji daman galibi baya cikin lissafin da ake taimakawa. Don haka mu a gaskiyar magana muna kira ga gwamnati ta mai da hankali akan makiyaya, domin zai fi taimakawa wajen samun zaman lafiya. Domin illar ita ce kar a gama matsalar Boko Haram, matsalar da kuma makiyayan da aka talauta da ƴaƴansu kuma ta zama sabuwar masifa. Domin shi ba Fulatani galibi Allahnsa ma wani gaba daya fi ta bar lokaci cin sallah ma wuce shi akan kula da dabba. Don haka idan ya zamana babu dabban nan ko daya, to fa babu abin da zai kama galibi wani in ba mai karfin imani ba sai ta'addanci. To don haka gwamnati kamar yadda take taimakawa manoma, muna kira ga gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai rinka koke-koken makiyaya su ma da suke hasarar dabbobin su, domin su ƴan ƙasa ne.
To ko kun tana ni na samar da tsaro ga waɗannan manoma, ganin cewa akwai matsalolin tsaro da suke fuskanta. Ga dai gwamnatin jihar Yobe Alhaji Maimuna Labuni da abin da ke cewa.
To alhamdulillah ai yanzu ma sauki ta samu, da in ka duba ko cikin damatur nan bai zaunuwa. To yanzu alhamdulillah Allah cikin rahamarsa an samu sauki, daidai gurgudo mutane suna noma. To ba abinda ya gagari jami'an tsaro bane, cikin ikon Allah kuma ga sauki yana samuwa. To ba zai yiwu a bari harkan ilimi, harkan noma da kiwon lafiya a baya a ce don saboda maganan tsaro ba a yin komai a kai ba. Dole ne kamar yadda mutane suke rayuwa, dole ne kuma mutane ne zamanto cewa akwai hanyar rayuwa, musamman ma kamar Yobe, kamar yadda aka sani a kan harkan sufuri an yi fice sosai, so haka kuma a kan harkan noma da kiwo. To wannan abu ne a dunkule za ta yi wa manomanmu da makiyayanmu da kuma 'yan kasuwanmu amfani.
Kuma ta wace hanya ne gwamnatin jihar Yobe za ta taimaka wa waɗannan manoma? Alhaji Babu Malam Wande shi ne sakataren gwamnatin jihar Yobe, ga kuma abin da ke cewa.
Mun sai taki mun rabar, kuma za a tafi a kowane local government, a kowane ƙaramin hukumomi. Kuma bayan wannan takin ma aka rage kuɗin sa, da ana sayan a kowane guri za a saya 8,000 a nan gurin, aka rage takin ya zama 3,000 a cikin jihar nan. An sayi traktoci wanda za a tafi a yi amfani da shi, wanda aka baya ƙungiyoyi na matasa da dattawa da mata wanda za su yi amfani da traktor nan. Akwai hanyoyi da yawa wanda za a bunkasa hanyar noman nan, ba wai ta hanyar kawai wannan wanda na faɗa ba. Noma yanzu ya zama hanyar neman kuɗi ne kawai, ba wai hanyar kawai ka ciyar da kanka ba ne. A ƙauyuka da karkara za ka ga cewa mutane da yawa sun tafi suna yin aikin noman.
Gwamnatin jihar Yobe ya ce akwai matunanin da gwamnatin jihar take yi ƙoƙarin kafa masana'antu da zai dinga sarrafa abin da manoman ke nomawa, da kuma zai sauƙa musu wajen cifanar da kayayyakin gonar nasu cikin yanayi na zamani.
Akwai tunanin kakkafa masana'antu kamar wanda za su sarrafa shinkafa da za su sarrafa riɗi da sauransu. Wani abubuwa ne da ake yi kamar riɗi, musamman ma kowa ya san cewa yana daga cikin amfanin gona da ake fitarwa waje, kuma ake samo da kuɗin shiga. So kaga bai yiwu a bar shi kara zube ba taskace aka yi wata tsari da za ta taimaka su manoman ba. So kamar wannan ne kuma dukkan amfanin gona da ake samu ba wanda za a bari ya zamanto cewa, kamar musamman an ka dubi harkan noman shinkafa, shi yasa ai gwamnati tarayya kacin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari ake maganan fasakori da sauransu. Yanzu in ka duba ai farashin amfanin gona ya dan tashi don saboda mutane da suke shigo da wani abubuwa ta hanyoyin fasakoli su suke jawo faduwar farashin amfanin noma, amma ba wai ana nufin kuma ta yi tsada yadda mutane ba za su iya su saya su ci bane, a'a ana duba daidai yadda manoman su maza in suka yi noma za su ci riba, kuma shi ma mai saya ba wai za a gallaza masa ya zama zai saya da tsada bane.
Yanzu dai al'ummar jihar Yobe da ke da adadin mutane kusan miliyan 3,400 na makwabta ne da wasu jihohi guda hudu na arewacin Najeriya da kuma wasu kasashen Afirka da ke sa ran za su mai da hankali kan wannan batu na harkokin noma da ya sake tara kwalmadar tattalin arzikin jihar da ma kasa baki daya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.
To madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Shirin VOA Africa a Yamai.